بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa masu albarka barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirinmu na shari'a gatan musulmi wanda shiri ne da yake tattaunawa da yin fashin baki akan mas'alolin da ke shafar rayuwarmu da addininmu da makomanmu har kullum muna tare da malaminmu Sheikh Bashir Lawal Muhammad da garin Zaria wanda yake mana fashin baki akan waɗannan mas'aloli masu kayatarwa insha Allah ga ta malam barka da shugaba
kiyar makalla
an kwana biyu haka da ayyuka ya zama
ya kwana biyu
da aka ce zama wala
Allah shi taimake mu
malayo daga Morocco kake ne koko dai kai ka gani
na ji sa ina jin
sanyi sanyi ne goye an ce mutanen Zaria suna da alaka da
da Morocco
da Morocco
ikon Allah haka wani bincike ya gano academia
eh musamman yanayin suturu an ce yanayin suturu kusan duka kwaikwayon Morocco ne
gaskiya ne
akwai wani farfesa na al'adu da yayin wannan hasashen
wannan nazari
eh dalili akwai alaka tsakanin Morokawa da zage zage
sai gaskiya ko ya buda
maskar
to Senegal ba
ta fuskar suturu
eh to Senegal na da makwabtaka da Morocco
sai to sai dauka kuma kuma ko ka dan jin ziyara ne wurin sarki Morocco za su mallaka su wasu daloli
a'udhu billahi
Allah ya samu da
su sai mu ce mu
a dan uwa masu
ku ai yana ji da kai shi kasar da aka kar hana layya bada
eh an ce
wai
gura gura sun yi karanci
gun ne da gaske
sun dinga bi gida gida suna kwace ragunan
mutane
suna sun shiga wani garadi kuma a yan uwa masu albarka kamar yadda kuka sani muna tattaunawa a waɗannan kwanaki ko waɗannan makonni mallaka ya kai kusan shiri uku kenan wannan shine na hudu yana muna fashin baki akan matsalar shaye-shaye da hadarorinta da abubuwan da suke jawo yaduwata da kuma ƙarshe mafita da kuma suwa ne ne waɗanda za su taimaka sassan al'umma za su taimaka wajen ganin an samu mafita game da wannan ainihin wato matsala a yau muna so mu kalli wato mafi girman sha'anin wato jihar da za ta taimaka wajen kawo wato mafita su ne hukumomi tunda kan ita gwamnati da kuma hukumomin da gwamnati ta tsara da dokokin da ta yi da jami'an da ta tanada ta yi musu horo ta ba su kayan aiki don kawai wannan shi ne aikinsu akan haka ake ba su albashi akan haka suke rayuwa akwai hukuma sananniya wadda aikin take nan da kuma sauran jami'an gwamnati wataƙila kuma da cibiyoyin bincike na ilimi na gwamnati wanda su ma ya kamata a ce sun ba da gudunmawa akan ganin an kawo mafita da kuma shin gafarta malam hanyoyin operation din waɗannan hukumomi da dokokin da suka aiki da su suna buƙatar wasu gyare-gyare ne ko suna buƙatar wani sabuntawa ne ko kuma suna buƙatar wataƙila a ce sanyo kamar jami'an wato mutanen gari ko malamai a ce an ba su wata dama a cikin abin fiye da damar da yanzu ake
wasu da suke أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وما سقلوا دا سواري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكومة تبس إتشيء وقوة ita ce wadda Allah zai fara tambayar ta a game da dukkan abin da ya shafi waɗanda take shugabanta manzo Allah sun yace ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kanshi sai yace al imamu ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi jagora shugaba wanda yake kan madafin iko to lalle ne kiwo ne kuma sai Allah ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ra'in yasrihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamutu huwa ghashun illa haramallahu alaihi aljannata duk mutumin da ya kasance Allah ya bashi shugabanci amma ya ci gaba da shugabancin nan ya mutu kuma yana yaudara al'ummar sa bi musu abin da ya cancanta ya musu ba tabbas Allah madaukakin sarki zai haramta masa shiga aljanna wannan yana da hadari sosai a gefe guda kuma manzo Allah sama ya faɗi falala ta shugaba wanda ya tsaya ya rike dokoki ya tsaya ya kula da al'ummar sa yana daya daga cikin as-sab'atul ladina yuzilluhumullahu fi zilli arshihi yawma la zilla illa zilluhu. Shine na farko ma manzon sallallahu alaihi wasallam ya kaddace a cikin hadisin Bukhari, shugaba adili wanda babban malami al-Imam as-Sakhawi shi da ya rubuta juz'i akan wannan tanadin da Allah subhanahu wata'ala yi wa shugaba nagari da irin tagomashi da Allah madaukakin sarki zai masa tun a duniya na addu'o'in bayin Allah da zai samu, sannan da shi kanshi yadda Allah zai sa shi ma cikin mujabu da'awa in yi addu'a Allah na ansa. Kago wannan wani sirri ne ma da akbar da shugabanninmu da Allah ya san kayar da su game da shi, su ne fa za su yi addu'a Allah ya ansa su, ma wani addu'a Allah ya ansa shugaban da ya zama mutumin kirki idan wani ya abin da ba daidai ba ya tsine mai tsino sai ta kama shi.
Allahu akbar.
In yi wani addu'a cewa Allah ya kintsa shi, Allah zai kintsa shi. In ya tsaya yi abin da ya cancanta, Allah ya bamu irin waɗannan shugabannin.
Amin.
Ya shirya mana waɗanda suke kai ya kintsa mana su ya tsora su akan daidai.
Amin.
To suna da gudunmuwar da za su bada sosai a game da wannan matsala. Su sani cewa cikin abin da Allah madaukakin sarki ya dora su su shugabanci akwai himayatul aql, hifzul aql, himayatul aql, al-hifazu ala al-aql, tsara hankali, tsara hankulan mutane, domin hankali shine manaqut taklif, shine aka daure a dora wa mutum yayi ko kai yayi shari'a tai magana da shi, kaman a lugar zamani da suke ci mushi suke cin shi rajulu shar'i ko ar-rajulu shar'i. Ar-rajulu shar'i shine mutumin da shari'a take magana da shi, shine mukallaf ar-rajulu shar'i, wanda shari'a take cewa yi bari shine hankali. Idan mutum ya zama maslubul aqli ne zai da hankali hatta duke shi ba a yadda a bashi ba. Wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, mutum dukiyarsa ce an mutu an bashi amma bai da hankali saboda yarinta, ko kuma an mutu an bashi ko kuma da ran iyayen shi ma amma shi ya mallaki dukiyar, amma sai aka fahimci cewa wajen tasarrufin shi da dukiyar nan ba daidai yake ba, to za a hana shi, zai zama mahjuri, za a sa masa restriction wajen mu'amala da dukiyarsa saboda bai iya mu'amala da dukiya ba, kuma mu'amala da dukiya na da alaka da hankali. Mai hankali shi san yadda yake sarrafa dukiya domin abace mai tsada. Gwamnati tana da gudunmuwa mai girma da za ta bada a dukkan hukumominta, ba wai CNDLEE ba kawai. A ma'aikatar ilimi akwai gudunmuwa da za a bada a wajen haka. Bincike abin da ya shafi malamai ya sa shi a sa shi a matsayin a fito da shi ya zama wani policy ne na gwamnati. Tun yara suna je isa suwanin aka ɗauke su ya zama ana koyar da su tsamatar wannan mummunar ɗabi'ar ta shaye-shaye.
Abin da za a koya musu.
Kuma a sa shi a matsayin cewa kishin ƙasa ne ƙin shaye-shaye. Da gwamnati ta mu fahimta wannan. In mutum ya mutu cikin yaban da shugaban ƙasa zai masa, an kishin ƙasa ne.
Baya shaye-shaye.
Yawwa, to ya zama a ce ai baya shaye-shaye ko bai yi da shaye-shaye ba. Ya zama wata mankaba ce. Yawwa, ya zama wata daraja ce. To wannan yana cikin abin da gwamnati za ta ba da gudunmuwa a kansa. A ɓangaren abin da ya shafi harkar ilimi. Na san akwai wani abu da aka riga da doka ce ma ake son a samar da ita, test na shaye-shaye abin da ya shafi ɗaukan aiki. Cikin shuruɗu. Sharuɗa, conditions na a ɗauki mutum aiki kafin ya ci, cikin interview da za a yi aikace, to ya zama za a yi undergoing in test na ƙwaƙwalwarsa da tabbatar da cewa da jinin shi cewa baya shaye-shaye. Haka abin da ya shafi dukkan wasu first. Wasu post na abin na soja ne na 'yan sanda ne, duka hotsi su ma customs in za a ɗauke su sai an musu wannan test. To da za a yi wannan kagiyar kuma a tsaya a yi da gaske, domin babban matsalar ƙasarmu ita ce cin hanci. In dai za a ce kuɗaɗe na gudana a abu za a sama, to ko me za a iya juyawa? Za a iya juyawa. In ya kai matsayin za a iya sai da jinjiri, nas ta sai da jinjiri ita ta karɓi haihuwarsa, amma ta a haɗa baki da ita a sace yaran a sai da shi kuɗi, to ne kike tsammani kuma bayan wannan a sace kayan cikin mutum? Ko dan nan ga yanan labarai sun bayyana masu afili cewa ana satatta a sace mutum ko da shi ya je yana wata jinyar, amma kuma ai amfani da wasu daga cikin lalatattu na ma'aikatan lafiya a sace masa koda a biya su kuɗi su an shi. To kaga ashe wannan matsalar ita ce, a ce za a tsaya abin tsakani da Allah, to zai mana tasiri sosai. Sannan gudunmuwa ta customs. Customs suna da gudunmuwa domin mafiyancin kwayoyi da ake shigo ake ganin su a cikin ƙasa, ba ƙasa ake yin
customs sune jami'an fasakori,
jami'an fasakori, ɗan hana fasakori. To jami'an hana fasakori su ma suna da gudunmuwa mai girma da za su bada idan sun tsaya sun yi aikin
da su ne a mashigar ƙasa
ta ruwa ta ƙasa ta ko ina ta sama, ba wani abin da za a shigo da shi a ƙasan nan na amfani sai sun yadda da shi. Duk abin da ba su yadda da shi ba, ba za a shigo da shi ba. Za a shigo da shi a mota ne daga irin kasashen da muke
da ƙasa,
yawwa, iyaka da su
wajen Afirka,
yawwa, da waɗanda nake da su ta ruwa, da wanda nake da su ta sama ake shigowa ta airport. To duka waɗannan hukumar fasakori suna da tasiri mai girma da za su bada. Kamar yadda suna da gudunmuwa a harkar tsaro ɗin nan da ake magana, ita kanta suna da gudunmuwa mai kyau da za su bada. Kuma wallahi ni kullum idan ina karanta hadisan ribati, ribati ai yake kama da custom, kana ma iya fassara shi da cewa aikin su ne da su da imani.
Shine ribati zamu tauna.
Ribati shine wasu bayan Allah su bada kansu su ce za su je su tsaya a mashigar ƙasa, a iyakar ƙasa da ƙasa, domin ka shigo a cutar da ƴan ƙasar. To suwa suke wannan aikin a zamananci?
Sune dai waɗannan
jami'an. Sune waɗannan jami'an kala biyu. Tsakanin custom da kuma immigration. To suna da tasiri mai girma da za su yi a wajen dake. Domin idan ba a shigo da waɗancan da ake shigowa da su ba, to ta ya za a yi? Jami'an sai da magunguna, hukumar lafiya tana da tasiri a cikin asibitotanmu. Tana da tasiri. Sannan bayan ba NDLEA ba, akwai wannan hukumar ta kula da abinci, NAFDAC. NAFDAC tana da tasiri mai girma da za ta yi.
Wato abun ashe ba yadda wani yake kallon
kuma da gaske yake kawai nan wani yake min wani bayani da ya tsuwa ta. Allahu a'lam, in masana sun ji su ji labari aka banzan fadi, akwai wani maganin ciwon kai da mura da ake cin sodrex, mutum zai gan shi haka
yana zuwa
za a gan shi
haka,
yana kala biyu ne, yace bangare ɗaya na kala shi ne wani yake min bayani, yace a ɗayan bangaren
ba zai shi kaman buru da fari haka,
yawwa, paracetamol ne bangaren shi, kuma ɗin bangaren wai ashe tramadol haka ya faɗa, amma dai aje a bincika ne, ba
a shahada wai
a sha bace yawwa
gaskiya ne.
To wai shi yana faɗa min ne cewa abinda suke shi ne sai su tacce su balle sai su cire paracetamol ɗin, su masu harka shaye-shaye sai su wurgar ba yi da amfani a wajensu, sai su riƙa shan ɓangaren tramadol ɗin suna haɗa shi, Allah kalli in sun samu adadi mai yawa sai su afa su sha. To ka gani, to NAFDAC tana da tasiri mai girma a wajen daƙile waɗannan matsalolin da ake da su. Sannan abin da ya shafi hukumomin da suke kula da gonaki, ban sani ba ko Ministry of Agriculture ko waye, suna da tasiri domin wiwi noma ta ake gonakin da kuma ake noma su an san su. Duk da na san akwai wani rahoto da na karanta na NDLEA a wasu shekaru ina jin 2008 suka faɗa adadin gonakin da suka kona su na wiwi ne, abin da ya shafi Southeast, kudu maso gabas, ƙasashen Inyamurai kenan, da abin da ya shafi ɓangaren abin da ya shafi Northeast nan tsakiyarmu inda ake cewa Middle Belt.
Ke Middle Belt.
No, North Central. Middle Belt.
Benue, Kwara,
Niger,
Abuja,
Plateau da Nasarawa. To sun faɗi adadin wasu nau'uka na kadada da suka ɓata, suka ƙona, suka baje gonakin na wanda na wiwi. To kaga wannan yana da tasiri. To uwa uba su ne NDLEA. Hukuma ce wadda in mutum ya kalli tsarin su, ga sunan suna da website, in mutum ya shiga ya ga irin dokokin da aka tsara, wallahi ni dai a Najeriya in na ga yadda ake tsara dokoki, shi yasa ni na sha faɗa ni ban yadda cewa constitution din Najeriya ke da matsala ba.
Haka Malam Albani, Malam Allah gafarta mai, yake faɗa cewa dole kan su Najeriya su bi da wata matsala a ɗauko shi da aiki da shi shine matsala, amma babu wani magana amendment, duk doka da ake bukata akwai ta
to ta rubuce dai wallahi gaskiya
gaskiya
wannan 100%
wani lokaci nayi wani nazari malam tabbas irin wannan akan tsangaya da tabbata da tawarka
dokokin
tsaro
kuma commission din nan sabuwa ko
ya ba a gyara makaratun allo ya za a yi kaza kaza ni ma na kai ga wannan commission din cewa babu wani abu da ya kamata a faɗa wanda ba a faɗa ba musamman wani daftari da jihar Kano ta taba yi a zamanin gwamnati
Shekaru jazakallahu khairan
daftarin nan duk abin da ake bukata da zai gyara karatun allo a zamanin da shi
ma aka fara aiwatarwa
a kace babu wani abu sabo da zaka fara din da gaban cike na gaba daya iya abin da suka fara kawai ne saboda babu abin da zaka gara amma da mu mu shine babu aiki
to wallahi malamin mutun ya kalli dokokin da suka samu da NDLA din nan da wanda suke shi abin zai ba mutun sha'awa ya mai misali nake taita giya dai ba ta
babu giya
yawwa masalan giya a ciki amma masalolin yadda za a yi da training din da suke wa mutanen su training mutun zai yi mamaki ko aikace na taba tun ina jin wajen shekaru wajen zai kai shekara jin 20 da wani abu na zo wucewa zan je zan fara akwai wani waje idan mutun ya zo gab da shiga gusau NDLA suna tsayawa tun shekarun can ina jin hayyan suna
kai suna ga wajen kurai
muka taho wallahi muna zuwa mun taho tun daga Zariya muka shigo a mota suna zuwa ni lokacin karanan kaya ma nake sanye da su ina matashi
na kula da yayin
ke a wannan kaya ne na kayan safarin nan safari irin kayan inyamurai ne
ko
mutanen kan
mota irin coach din nan haka
yawa wanda in ya rarra na Tanzania ke sawa uzu nake zaune da su wallahi ko kallo na basu ba a sun kalle ni suka min haka wallahi kai akwai wani a baya can bayan mota yake kai suka ce fito
suna da alamu da suke
a zuciyata shi wannan menene ne ya za su nuna mai bambanci mutum me yasa ba su ce mana ku ni har gaishe ni sai da su kawai suna fitowa da bawan Allah nan wallahi suka ce ya bude jakash wallahi sai ga kwayo
wato suna
wannan abin na
da wani horo na musamman
suna da wani
na gane alamomi
wanda idan mutum ba wannan haka yake ba cikin su yake ba
ina
ji bai da wannan ilimin to kuma ran nan sai nake karanta wata makala ta wani shugaban irin wannan hukuma ta Saudi Arabia amma ya ritaya tsohon shugaban hukuma irin wannan hukuma ta mukasaha ta yaki da waɗannan abubuwa nake karanta wata makalarsa da ya rubuta yana faɗin wasu alamomi da ake gane cewa mutum yana shaye-shaye ya zama addicted ya riga ya kamu wallahi na tsorata da waɗannan alamomin da ya rika magana da kansu da harshen Larabci to ire-iren waɗannan kaga training ɗin da ake ba su da aiki to amma idan aka zo fagen aikin sai mutum ya mamaki na ba da wannan labarin ina jin jiya yanzu da nake ɗaukar shirin nan to jiyansa nake ba da labari nake cewa mun yi tafiya tare da wasu ‘yan uwa muna dawowa a kunje wani gari muna hanya sai muka zo motoci uku ga motanmu ga wata tirela a gaban mu cike da kaya an da tamfal an rufe ta sannan ga wata mota ita kuma ta golf sai aka tsida ta mu kuma da nake kananan kaya mun muke karaman mota ta mace
ta gida
yawa ta gida kuma ga mu an hango mu da zaki sannan ita kuma cin tirela ce mu kuma ba a ce mana komai ba amma dai shi mu sai da akai shine sai na ce wanda yake tuka mu nake ce masa nace ni tsakani da Allah yanzu mu ba za mu iya dauka abin da wadancan suka da ake binciken su ba sannan wannan trailer ba za ta iya daukowa ba ce yake ce min ai ran nan ma sai da aka kama wata trailer ashe wiwi aka dauko wiwi ce aka rufe ta da tamfal amma ba akwai mu ba a duba mu ba ba a tsaida mu ba kuma mu ba kanmu da za a ce a tsaida mu sai mu kama jin haushi
idan
me za a tsaida mu
ne kuma ba
su doka ce doka ce Al-Allama Ibn al-Uthaymeen rahimahullah ana ba da labari cikin manaƙib dinsa direban sa da gwamnati ta bashi direba ne gwamnati ke ta bashi tuka shi a matsayin sa na babban malami a yin waccan kasar Saudi Arabia shi overspeed ya gudu ya wuce maleji
ya wuce doka
ana zuwa kawai sai aka tsaye da su shikenan suka fito ba su ga malam bane a baya shikenan aka buga mishi tara shikenan can kawai sai wani ya leka cikin jami'an tsaron sai ya ce ai shi
malam wane ne
sai yana
malami na kasa
yawa malami na kasa wanda zai iya kiran shugaban kasa ya zo wajen shi kawai sai aka ne sai ya binci abin da ake sai ya daga gilas shi ce ne yake faruwa shi ai ba komai ce da wani abu yace da wani abu yace sai ka faɗa mun abin da ke faruwa yace a ai gashi kaza kaza ya saba dokar gudu ne
eh amma dai ku je kawai
yace to shikenan yace ya saba dokar gudu ne
nawa ne tara
amma mallam a wuce shi a ai ba zai yi ba yace nawa ne tara ya faɗa sai yace to tunda ina cikin motar da ni aka yi wannan gudu duk da ni ba sai na yi ba tunda yin wannan
gudun ba sai
yau wanzu san dabarar da suke masa hada
muhala mallan nazari shi
to yake tayi to an dage gilas an sa is ai ba zai gane ba kina kuma yana
cikin dole mota ce irin ta
yau wata zamanin mutane
sosai
shikenan sai yace to shi zai biya masa rabi rabi kuma a cire a cin albashin shi
sai tarayya
yauwa to kage ji tsara doka da jin cewa za a bi doka
masuliya
kware da gaske su suna ganin cewa tunda da mallan a cikin bari sai alfarma shi kuma yace a ba zai yi ba a tsaya abu doka to waɗannan matsalolin muna da su da yawa tabbas NDLEA muna yaba aikin su amma tabbas sai an ƙara himma kuma an tsara sai
kuma ba ita kadai ba
yauwa da sauran
dukkan jami'ai
ɗan sanda suna da gudunmuwar da za su bada gidan soja
suna da
gudunmuwar da za su bada kowane bangare a cikin kasan nan jami'an tsaron mu suna da gudunmuwa road safety shaye-shaye sun yadda da mutum yazo dan shaye-shaye ya musu tuci me yasa kafin a ba mutum license
sai
an gwada shi
ai
har da gwajin kwakwalwa ake da ka'ida to waɗannan ka'idojin a dawo a bi su a aiwatar da su
kai magana ga ta mallan akan wasu kasashe da kamar sun ci nasara fiye
da nawa
wajen wannan yaki da
kasashe da yawa akwai kasashen da suka ci nasara akan wannan yanzu misali idan mutum ya dauki kasar United Arab Emirates
eh
kasar kina ga kasar Dubai
tace Dubai
wurin inda babban birnin su Dubai idan mutum ya kalli dokokin su ni ta faru dai bari in ba da kisa waqi'iyya jinya na tafi India shi ne transit a Dubai tafiya da dawo
kashi ga zirkin
saboda sai Emirates da muka zo za mu dawo sai muka tahowa da mahaifiyarmu wani maganin gargajiya na ciwon kafa aka bamu daga can India wanda suka ga kula da mu sai suka bamu labarin mahaifiyarsu tana da ciwon kafa to mu ma da muka je
irin
sabuwa sai muka ce to bari mu ma suka je suka ansu mana haka an sa su a sace ta haka a leda an yi din silin din leda muka zo da su himili guda shikenan sai muka sa su a babbar jaka muna zuwa shikenan kawai ana sa jakan mu
ai sai
yauwa sai kawai stana ta sa danja
akwai matsala
kawai ta sa danja wallahi mallan kafin kai auni an kwace passport din mu
subhanallahi
mu biyu da ni da wanda ya raka kanina an kwace passport din mu kafin wani abu magana tana neman ta canza ga nufa tura ni ake a wuciya amma ba su kalli wannan ba
kuma transit kai ba
yauwa transit wucewa kawai na
zo ne ba
duk da zan kwana a hotel sun ba mu hotel tunda transit din su yana da tsawo wajen awa 8
to sai kuka ta tasbihi ke ko ga jama'a
to muna dai tsaye nan cikin ikon Allah abu sai kaman magana ana turanci suna mana turanci da suka tunda sun ga yan Najeriya ne mu sai aka koma falaranci
to suka koma ba dama ne
ai muka koma larabci nace ikon Allah ga inda larabci ba zai amfani ba shikenan can sai da suka ji shugaban su gabaci zai ke kula da iyakot na bangaren yaki da miyagun kwayo wallahi mallan sai da ya sako yazo wajen mu ba a tafi da mu ba muna nan tsaye a wajen da yazo cikin taimakon Allah tunda mu abinda muka zo shi ba mugunta bane ko ba mu yagun kwaba ba ya bace magani ne na halal muka zo da shi sai ya ce a dau daya a fasa kani na dau daya ya fasa leda ya zuba ai bashi plan shi taka ta kafara shikenan sai ya haka da ita haka yayi na ga kwarewa shi ma na ga kwarewa haka yayi kawai ya kalla ina jin shaka yake ne yake mu dai mun ga haka wani abu kamar tsafi kawai yana yi sai yace ba komai shikenan amma duk da haka mallan ba a ban mu an tantance mu ba an ce mu tafi hotel amma da zamu zo da safe zamu wuce mu tafi wallahi sai da aka kai mu wani babban office a
tsara
a can aka yi da aka sa mana takardar fita
su
ba su isa kananan su buga mana ba inda ake buga
wa ya girma
ba to yanzu wannan malam ya za a siyade da wannan siyade da ya za kai kace wannan matsalar za
ga kasar Saudiya su wanda da sun kama a kisa ba wasa
ji wata yarinya nan da aka mai yaudara aka cuce ta yarinyan nan wata yarinya Sadiya ce ta da Korkayya sunanta ƴan Kano wanda sai da ci wajen watanni
da ƴar ake ta shiga ana fada da embassy da kaza
sunan na jin wata shi da tayi ku wata
sosai kuwa Saudiya ba sa wasa da wannan
ga China wanda China su kada an hukuncin kisa ne su ma
su ma Saudiya hukuncin kisa
eh hukuncin kisa su a shari'ai su nasu nema da mun samu lokaci to kaga hatta asilin ka'idojin da suka bi domin samu damu ma za a kwatanta waɗannan dokokin a ƙasar mu wallahi tallahi Allah zai taimaka da
Allah
za a
samu ba
to su ne waɗannan saboda Saudi Arabia malaman su suka zauna suka hadu suka yi wannan aikin kuma suka fitar da shi cewa ai ka'ida wannan kisan kai yake yi a fili wannan kuma kashin mutane yake kisan mu
to su sashi cikin alharaba ne kenan
ko shi kenan suka sashi ya zama mutum ya zama hari shi kenan ko suka hada shi ya zama khariji
subhanallah
shi wuta
anan kasashen Afrika gaba ta malam nan kusa da mu babu wanda suke da wannan
suna kamantawa irin su kasashen Kenya su wani suna da irin wannan
ya san goma bakake
bare da
su suna da
su ga iyana da public suna da dokoki masu kyau a game da shashe kuma suna aiwatar da su
to ɗan uwa masu albarka jawabi yayi jawabi ga kuma lokaci ya mana halin nasa zamu jadan zamu shirin sai Allah ya kai mu wani shiri kuma za ku ji mu take da wani sabon maudu'i ko kuma ci gaba da tattaunawa da gwagwarmu bukata akan wannan mas'ala ta shashe muna godiya ga malamin namu Sheikh Malam Bashir Muhammad daga garin Zaria wanda har kullun baya gazawa wajen bamu lokaci da kuma tattaunawa da fitar da mas'aloli akan waɗannan tambayoyi da muke masa Allah ya saka mishi alkhairi sunana Kabiru Abubakar nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.